Salamu alaikum ƴan uwana mata, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone mana ido da kuma gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Dauki hankalin shirin a wannan makon shine faɗi tashin da mata ke yi a gidan aure da ba safai ake yin magana a kai ba. Kuma sau da dama matan da ke ta maza su ga sun rufawa gidajen aurensu asiri, ba a san suna yi ba balle a yaba musu.
Gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi. Tunda uwata ta kai ni wannan makarantan, ta kama hannuna ta ba ƴar uwana, ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kirmana. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato iyaran sun yi barna, na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi. Tunda aka kai ni wannan ɗakin nan, aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na. Shekara da ya dai 25 ne ke biyan kuɗin ɗaki.
Yawancin mutane suka ce wa wai wani abun kaddara ne, a wani abun ba kaddara bane ba, gaskanci ne.
Zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti, in biya kuɗin ruwa, in biya kuɗin light, in biya kuɗin daki, in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti, in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na ya sayi ai sunan ya.
Yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence.
Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti.
Ku biyo ni ku sha labari. Kafin mu kai ga batun ta maza da mata ke yi a gidajen aurensu, bari mu taɓo harkokin siyasa, wani fannin rayuwa al'umma da aka bar mata a baya ƙasashen duniya, musamman ma a ƙasashenmu na Afirka. Wata mace da ta ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma masu bibiyar shafukan sada zumunta yayin yaƙin neman zaɓen da aka gudanar a Najeriya ita ce Hajiya Aisha Yusuf. A gwagwarmayar da waɗansu ke yi wa lakabi da komi da ruwanki, sabili da sa baki da kuma goyon bayan da take nunawa duk inda ta ga an take hakkin wani, kama daga fafutuka ceto 'yan matan Chibok da kuma gangamin neman yi wa tsarin aikin 'yan sandan Najeriya garan bawul da matasa suka yi da taken 'yan SAS. A baya-bayan nan ganinta a cikin hijabi tana rawa a wani gangamin yaƙin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa ya karraɗe kafofin sada zumunta, abinda waɗansu ke gani ya ɗauki hankali ne sabili da tana mace, kamar yadda ita ma Aisha ta bayyana a hirarta da Kallabi.
Babban abin da na yi ban mamaki shi ne akwai wanda yake wanda gwamnan gubernatorial candidate na Kaduna State,
ɗan
takarar gwamna na Kaduna State, akwai bidiyon shi da aka gani inda yake nan zigidar haihuwar uwa da yake aka ce ake wata ta dauki bidiyo da sauransu, shine ya zakaran gwamna ya zama da aka ce wai ya ci zaben. Abin bai dame su, malamai har fitowa suke ana ce a zabe shi, wannan ba abin magana ne a wajensu ba, amma wai macen da ta yi rawa, wai hawa suna ce a cikin hijabi, hawa su ta suke wai in cire hijabin, which is shirka, tunda shirka mutum da yake Allah sa hijabi hukunci ne daga wajen Allah. Sai ga wani ya zo a ce maka wai ka cire hijabin dan gani yake ai shine yake da abin ne din hijabin din da sauransu.
To kina ganin irin waɗannan kushe wanda kuma sa baki da mutane suke yi na daga cikin dalilan da yasa mata da dama sun cancanta za su iya suke da tsari-tsarin fita harkokin siyasa ma baki daya.
Akwai wannan sosai da yake zaki ga mace ma in ta fito tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa, ana kira ta suna ba irin sunayen da ba a kiran su, saboda haka wani yakan sa wasu matan masu ki fitowa su yi abin nan. Amma babba abu dan mutane za su yi magana, mutane sun saba magana, ba irin sharri da ba su kama ka ba, muddin dai kana ma da murya, muddin dai kana wani abu dole sai a kawo maka irin shari daban-daban, kaba mutane da surutan su su ta yi. Tunda Allah babban abin shi ne ke duk abin da ake yi zuciya. Actions are judged according to intention. A hadisi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da mutum zai zuciya mutum Allah na duba zuciya mutum. Dan kun kai san abin da kike ga abin da ya kamata ne, kuma kin fito kuma kina son ki kwace haƙƙin jama'a, kuma kina son ki kula da jama'a. Duk wani abin da mutane za su faɗi bai kamata ya dame ki ba, amma it's part of you. Wani kuma kiga sai kaga mazaje wasu ba su yadda mata su yi siyasa, wasu kuma irin iyaye ne ba su yadda ba, wasu kuma kai da jama'a ba ko da wasu kuma rashin kuɗi, wasu dai abu wasu kwansa su ba su zaɓi mace ba. Amma sai ka ga garidin da ya ce maka wai ba zai zaɓe ki ba, kina mace. Gashin da ba kunya ba tsoron Allah zai same ki ce yana neman wani abu taimako wajen ki. Da kike mishi taimako. Kuma bai san cewa da gwamnati din da zai zaɓi mutanen da suke idan suka shiga ciki za su ɓata ƙasar, wahala da talauci da kunci za ta samu mutanen, amma za su ce wai abu za su zaɓi mutane ba. A wani lokacin wani abin gwamnati kaga kamar rashin hankali ne ko kuma rashin dai ganewa ne, dai ni ba na ganewa. Amma dai babban abin da mata ya kamata su sani shine cewa harkar siyasa takan shafi komai da komai cikin rayuwa. Kuma a cikin Najeriya ne da muke ciki mata sun fi wahala. ƴaƴanmu ake kashewa, matan ne muke wahala. Ana wa mata fyaɗe, ana hana mata samun aiki. Wasu da suka zama ƴan gudun hijira suna nan suna fama. Allah kaɗai ne suke irin halayen da suke samun kansu. Saboda haka siyasan nan idan mutane basu tsaya sun shiga wannan siyasan ba, haka zamu ta samu mutanen da suke shigowa za su zama shugabanninmu, suna abu da suka ga dama. Kuma yawancin mutane suka cewa wai wani abun kaddara ne, a wani abu ba kaddara bane, ba gaganci ne. Idan mu yi abin da Allah da ya kamata ba, ya zamu zo mu ce wai kaddara ne, mun kuka dawo kan ba.
Idan har yanzu mata suna fuskantar irin waɗannan ƙalubale, za a iya cewa kenan an ci gaba a wannan ƙarni da kuma zamani? Tambayar kenan da Kallabi ya yi wa barista Amina Umar Usaini ta ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano.
Gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa, amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa, wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yanda ya kamata a ce mun kai ba. Tunda dukkanin addinanmu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa, wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan idan kika duba a ɓangaren lafiya, har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci, za ki ga alƙalama sun ci tsallake hankali. Za ki ga a nan mace ba ta samu cigaba ba, saboda ƙasashen da suka samu cigaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa. Duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa, duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari. Mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a zaki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya zaki ga cewa a kotunan mu kanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate zaki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantan su. A ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an batta da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai kiga dan wani abu idan ya hada su yayi mata wannan economic violence ya hana ta abin da yake haƙƙin ta ne. So gaskiya idan aka duba irin matsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini zaki ga malamai masu fadakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatan mu da cocinan mu maza ne suke fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan lalurar mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewa an ba su abin da yake na haƙƙin su. So a wannan bangaren gaskiya zamu iya cewa da saura ba za a ce an samu cigaban yanda aka dangana da abokanan tafiyan mu na rayuwa maza zamu ce har yanzu gaskiya muna baya.
Madalla kallabinmu a wannan makon wata mace ce da aka tauye wa haƙƙin samun ilimi ta kuma fuskanci ƙalubalen rayuwa iri-iri da yasa aka yi wa lakabi da dangana. Labarin rayuwarta sai wanda ya ji waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi wace ce dangana.
Sunana Fatimatu Muhammad Watara wanda aka sani da lakabi Malama Dangana alias AKK ni da talauce mun je fenshi.
Ke da talauce kun je fenshi.
Insha Allah.
Na ji su. Masha Allah. To a takeice aka ce Malama Dangana wace ce Malama Dangana wanda kowa ya fi sani kina.
To Malama Dangana dai na farko mace ce wanda ta zama yar adam wanda aka halice ta a cikin uwata Hajji Lauratu Jimalan da Alhaji Muhammad Abdullahi Alhassan Wata. Mahaifina shi ne sarki wangaren kuma shi na biyu. Mahaifiyata kuma uban da uwar da ta haife ta Maryama Abari da Sharutu Abari uwansu ɗaya ubansu ɗaya. To sababiyan su Allah ya kawo ni duniya amma ni ba kowa bace.
Sunanki ya tafi nisa saboda irin taimako da irin ababen da kike yi. Ya aka yi haka? Daga nan aka fara.
Alhamdulillah farawa dai gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci. Abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ganshi. Amma sun ce iyayena da suka haife ni su Allah ya su wadatattu ne. Amma ina son mata da maza duka na duniya mu gane kaman ciki mararraba ne. Kowa ya fi ciki. Tunda kowa ya bi ciki kuma kowa da jarabtan da Allah zai sa ya so ya gane. Amma ni dangana da farko an yi aure 1976 23rd March gaskiya auren da aka yi mini ban so miji na ce ban so aka ce tunda shi aka bani shi na zauna. To yar uwana ta rika ne kuma rikon da aka yi min an min riko ne kaman wanda ba a san ta ko ina kamar boya sai sama kai ne su ba kuma jama'a duniya duka su sani tun ina karama imma na ta kama hannu na ta kai ni makaranta suna mun karanta mu manje da waje da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malami mu shine malam Mamman Cicadu daga Accra Kauli. Tunda uwata ta kai ni wannan makarantan, na gama daga alif zuwa abajada. Ta kama hannuna ta ba yar uwana tace ta rike ni. Ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na girma na.
Tun wannan kankantan kamar shekara nawa?
Nai kamar shekara 8.
Har yau baki taba zama aji ba da bangaren Islamiya da Boko. To she ya akai?
To nan nake so jama'a duniya su gane kaman abinda Allah ya zana ma bawa ba wanda ya isa isha. Kuma kowane rayuwa dan adam zai bi ciki. In dai na masuwan rayuwa ne ka dan adam ya damu, akwai limit, akwai karshe. Ban taba zama makaranta ba, yata ta rika ni da bakin nan, ni da kaina cikin wahalan gwamarmaya na takaici, ba azaban da ba a nuna min da nike wurin riko ba.
Daga cikin azaban da aka nuna miki na riko, wanne ne za ka baki taba mantawa?
Akwai wanda bazan taba manta ba, ana bari na da yunwa. Ina iya zauna ban ci abinci ba, she na zagaya naje naga kaman cikin kaya irin ambar tuwo ya kaman kwana buye hunguna. Da muna da gwangwanin da ake zuba ruwan dauda su ku gafarte ni kaman ba haya su fusari ruwan dauda. To she na ci tsoro kaman idan aka ga wannan abincin an tilasta mini in ci, she naje na saka ciki. She yar yar uwatan nan da ta gani shi ta jama uwarta suka bari na cire na zauna na ci. Bazan taba manta kuma ban karya na game da Allah. Na biyu da bazan taba mantawa ba, da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Abibin ga ban taba manta da shi. Na uku da za mini aure na ce ban son miji. Cikin karatu na ni da kaina na zauna, kuma ita yanan nan mijinta malami she ya dace yana da almajirai, sai sace na doki bakin nan abajadan nan da na iya nan shin na bin su suna karanta da ni har na sauki ku. Yanzu haka wasu na America kar yanda nake ganin sun ji sun tunani dangana. To ku ba ku karanta da ni da nan sauka, sai suka ce allo za min walima. She na je na suguna gaban shi na ce wane? To gashi dai ni da nayi dabara na sauki Qur'ani na za min abi amin. She suka ce min she na ji kunya din biya, kuma gaskiya da Allah shi ya aje al'amarin shi ba wanda yasa ya kau da shi. Da aka kani fage aka ban allo she ne karatu. To shan ce miki daga wannan rayuwar da na bi ciki na ce ban son wannan miji na zaurin mahaifiya. She kuma aka bani kuma sabon miji da uban ƴaƴa na ke.
Lokacin da kike shan wannan wahalar duka, mahaifiyanki me take fadi? Sannan suna da labarin hakan na faruwa?
Suna da labarin. Kin san manyan da masu zumunci ne
da kara.
Na gudu na zo kaule gida, Allah ji kan rafani na Shamsu Jimana. Ya yake ga uwana? She ta ce mai doki ɗiyanka ka koma da ita, mutuwa bai raba su ba, aure ya raba su. She sa ni mota ki koma.
Bayan auren kika koma gidan mahaifiyarki?
Na komo na ce ban so. She aka sake kuma bani miji uban ƴaƴa nan. Hajiya da aka daura aure na aka kai ni gidan miji. Wannan ofisin ga da muke ciki ya fi ɗakin da aka kai ni girma. Ba gado, ba kujera, wani katifa karami na iski da muka kwana daya biyu uku. Amine shi dai ya bashi katifan aro izo ya ɗauki.
Kuma
sai mahaifiya na ta yi mini magana, ta ce Fatima na ce na, ta ce ban son ki je nan ki haihu, ki je nan ki haihu. Kowane walakanci za ki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi, ki hakuri kin yi albarka, kin ci amfanin shi wata rana. To she ni ma ne mu kai na faɗa ka amin na farko ban zauna, yanzu na biyu kuma in fita na yi hankuri. To kin ga tunda aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na, ina gan wannan kuɗin ɗakin da ya kare shekara daidai 25 nake biyan kuɗin ɗaki.
Da aka kawo ki na wannan shekaran da ya kare, sauran shekarun duka kake biya?
Nake biyan
har shekara 25.
26 kuma in na dauki ciki. To ni gari nake talla Ankara, fafajiyan Ankara inda ban sani ba saboda talla ɗaya ɗaya. Zan yi tallan duba kaina, in biya kudin asibiti, in biya kudin ruwa, in biya kudin laiti, in biya kudin daki, in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti, in kuma nemi abinda ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sayi ai sunan ya. Kuma bazan karya tsakanina da Allah cikin, amma ba wanda ya sani she ni da mahaifiya na. Allah ya mata rahama. Kana yin tuna ƴata guda da na dauke cikin ta lokacin ina tallan wake cikin 83 zuwa 84 na haife ta wato ina talla cikin dare na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti wai masai dole na yi tallan na ina jin na kuda na kai sakiyan cikin gari yanzu da na kudan ya kai inda ya kai she na aje kayan tallan na ce ma waɗanda muke tallan na ce yanzu dai haifuwa ya kama kuma na yi tafiya tun daga cikin gari Accra masallacin Juma'a na da da aka fasa har babban kwali domin kudin da na rikan bai kai ni in shiga mota in na tena short kuma shi muka dace wannan lokacin wani rigima ya zo an sa careful cikin Accra sai sada na je na haifi wannan yariyan zanin da na daura min su wata bushe wani zani green daya da na haifi yaran aka nade ta da shi aka bani na rika mahaifiya na dare na zo gida bata kanni ba ta damu kun ta zo yawon nema na ta zo ta iske na haifi
lokacin kuma ba waya
ba waya ko akwai shi da medan sai ni ko akwai shi da medan sai sai san na kiran jama'a su kasu giva wato a gurgude akwai kuma karshen autana ban so in dauke cikin ta ba saboda wahala amma Allah ya kaddara zan dauke cikin ta ita ma haka na wahala na kudanta nayi tafiya tun ni boytan da kafa hamman probi polyclinic na je na haife ta banda kudin lori dan haife ta karfe 6 daidai magariba ita ko rigan da da sa zani ma wani dogon foso haka na samu na san na tafiya na futawa na tafiya wata bayan gidanmu ana dafa da kunu na karbi wanda kunu din na gaji shin sha na haife ta nasi suka tambaye ni ina kai na ce wanda su suka kawo to a karbi da ka to wannan yariya diyan ganawa autana yau hafazan qur'ani
masha Allah
sunanta Zinat Rifka da ni da ita ke wa'azi yau a bisa kan talabijin kuma ta yi school ta gama yanzu ka tana degree ta to she yasa nace matan aure na zamani ayo kuma ina son duniya su sani kama da nike gidan baban yara na in sallah ya kan yi ma mijina kayan sallah yi ma yara na ko mijina mai tausayi na
shi wani aiki yake
mai tuki ni driver
kudin na yake bi
mata
na'am
mata yake bi kuma ban taba fada mace ba har gobe bai mutu ba yana samin albarka mamun yawan shi duka suna samin amma na tace in rufa ma mijina asiri don Allah ya rufa ma ƴaƴana kuma ina son mu san abu guda cikin gomar mayan wahala nayi talla nayi aiki choba nayi aiki ba ko wani aiki banda sata banda zina shine ban yi ba nayi aiki sosai na wahala na gaji kuma na kai shekara daidai 20 cikin duniyar rayuwa na ba shekaru na 20 ba kamar 20 years dangi sun reject ina kowa ya da amanta da ni kamar ni yariyan birnin Ghana ne ma Ankara ne
fatan kin shekara 20 babu ɗan uwa ko daya saurun uba da kowa kowa
ba ko daya ban zuwa aure ban zuwa suna ban zuwa da me za ni a ta sallan Idi ina zuwa force ne in cire ma yara na kaya ni ma in cire na je nayi sallan Idi na koma ya kamata in doki farat in je talla kuma ja idan na haihu yau in akai suna yau washigari ya kamata in goya yaron je
akai suna yau washigarin shi
akwata in je talla
baki ciwo baki taba ciwo ba
eh to shi Allah shike dora ma bawan sakaya gaskiya ban taba ciwo amma yara na masu ciruta ne an ita wanda nace na yi talla ina na kuda na je na haife ta ta zo da ilolai duniya tana asibiti aja ina kwance ni da kaina mai ilolayi ne na dauki ciki ana shimfide ni maternity in zagaya duban nayi dan kwari shin sance in zo cikin gari in yi talla don samu kudin da dan sai magani yaron kuma an shimfide su in aka zana magani in ba umma na ta bani kudi ba shin bar ma wani ya duba min yaron kwance asibiti in zo cikin gari in yi tallan doki kudin jin biya magani da shi
ina son ki gwada min lokacin da Allah ya cire ki cikin wannan musiba
lalle kin cika dangana to sai dai kash lokaci yayi halin nasa sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin bayanin dangana Allah kuma ya ƙara mana dangana da wadatar zuci. da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau a wannan makon. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, inda za mu dora a wannan hira da muka yi da Kallabi Dangana, mu kuma haska fitila kan waɗansu batutuwa da ke ciwo mata tuwa ƙwarya. Kada ki bari a baki labari, kamar yadda muke cewa kullun, ke ma kina iya shiga wannan shirin. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Mu'azu nan Benin Washington, da kuma wakilinmu Hawwa'u Abdulkarim a kasar Ghana, da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadinsu duka, ni Alheri ke cewa mu wani lafiya.